sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsin yau Asabar 23 ga watan Satumba lafiya. Da labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ukraine ta yi ikirarin cewa ita ta kai harin makami mai linzamin nan na jama'a a hedikwatar sojojin ruwan Russia da ke Crimea, wanda hakan wani babban cikas ne ga Russia ganin yadda ta yi ta fama da jerin hare-hare a wannan tashar mai matukar muhimmanci a 'yan watannin nan. Wani hari da abokan gaba suka kai ya rutsa da hedikwatar sojojin ruwa a cewar Mikhail Rabazayev, gwamnan da Russia ta nada a Sevastopol. Hotunan bidiyon da aka yada ta kafar sada zumunta na nuna hauhawar hayakin da ya turniki a hedikwatar sojojin ruwan Russia din na yankin. Hafsan hafsoshin sojin Sudan jiya Juma'a ya buƙaci goyon baya ta fuskar soji a yayin rangadin da ya yi a yankin, inda ya ce shi ya gwamace amfani da hanyar lalama wajen warware takaddamar nan, wadda ta yi sanadin salwantar dubban rayuka da rasa muhalli ga miliyoyin farar hula. Janar Abdul Fattah Burhan ya kuma faɗi a wata hira da kafar labarai ta Reuters cewa ya gaya ma kasashe makwabta da su daina tura sojojin haya da ke goyon bayan mayakan sa kai na RSF. Faɗa tsakanin sojoji da dakarun RSF ya barke a tsakiyar watan Afrilu kan shirin mika mulki ga farar hula sannan a hankali da kuma batun sanya dakarun na RSF cikin rundunar sojin kasar shekaru hudu bayan hambare da daddan shugaba Umar al-Bashir a wani gawurtaccen bore. Wata kwararriya kan sha'anin yancin dan adam a Majalisar Dinkin Duniya ta ce a kasar Rasha kuntatawar da ake ma 'yan tawaye da masu ra'ayi sabanin na hukuma a siyasance da zamantakewa ya zarce na duk wani lokacin baya tun bayan da kasar ta mamaye Ukraine. A rahotonta na farko a matsayinta na jami'ar gabatar da bayanai kan yanayin yancin dan adam a Rasha, Mariana Kadrazova ta gaya ma hukumar kare yancin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya cewa mamaye Ukraine da Rasha ta yi ta dada su kurkuta harkokin yancin dan adam nan da nan. Ta ce dada tauye yancin dan adam da ake yi da niyya a Rasha cikin shekaru 20 da suka gabata ya ta'azzara zuwa manufofin kasar na yanzu na maida duk wani matakin bayyana ra'ayi na daban a matsayin wani babban laifi. A daidai lokacin da gwamnatin kasar Turkiya ke jaddada aniyarta ta kare martabar iyali, yan luwadi da madugo da dangoginsu da ke kasar na cewa wannan mataki na dada mai da su turmin tsakar gida shalugude a kasar. Yayin da yake jawabi a babban zauren Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce martabar iyali na fuskantar barazana. Kare iyali da kuma martabar iyali tamkar kare makomar dan adam ne, a cewar Erdogan. Yayin da sojojin Somalia da mayakan kabilu masu alaka da su ke ci gaba da fatattakar 'yan al-shabab daga yankunan tsakiyar kasar, masu nazarin al'umura na gargadin cewa duk da haka dai kasar na iya fuskantar barazana daga masu da'awar kishin Islama din da ke kan gudu. Tun bayan da shugaba Hassan Sheikh Mahmud ya kaddamar da abin da ya kira cikakken yaki kan mayakan a watan Agustan shekara ta 2022, mayakan al-shabab suka tsere daga wasu daga cikin wuraren da suka ja daga a yankin tsakiyar kasar saboda takura su da sojoji da gwamnatin ta yi. Yayin da Chani ke bikin karo da goma na zagayowar ranar da ta kaddamar da shirin gina hanyoyi da sauran madafin cigaba BRI, sabbin alkaluma na nuna cewa yawan basukan da Chani ke baiwa kasashen Afirka ya yi kasa fiye da na duk wani lokaci cikin shekaru 20.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu leka yankin Kumbashi da ke yankin karamar kumar Mariga a jihar Naija inda aka yi dauki badadi tsakanin zuratan jami'an saka na tsaro wato DSS Hunters da kuma gungun wasu yan bindiga dadi
gurin na harko sun kai mashi 21 ne ko da su da jama'an tsaro sun ci galaba su hasu wasu sun juya wasu sun kuma kace su lokacin sai ga ainihin gurin na
wanda Allah cikin ikon shi ya ba mu gagarumin nasara wanda sun fatattaki waɗannan ƴan ta'adda sun hallaka wasu daga cikin su iyaka abin da ya taba ni wanda dole ya taba mini zuciya shine bayan irin nasarar da suka ga sun samu saboda ka san daga cikin waɗannan ƴan ta'adda akwai waɗanda zaka ga suna abu kaman intelligence
wani dan asalin yankin na Kumbashi da bai san mu bayyana sunansa saboda matakai irin na tsaro ya shaida mana yadda wannan arangama ya faru tsakanin DSS Hunters da kuma gungun ƴan bindiga dadin
abin da ya faru jiya Talata akwai jami'an tsaro wanda muke da su wanda ake kira DSS wanda suke bangaren DSS su an kawo su ranar Monday a Kumbashi don su aran al'umma da fata ranar Talata da safe sai ga ayarin wayannan ƴan bindiga don su kan biyo dama garinmu ne kamar yadda ka sauni wuce kwaso shafe ga su su kuma suka samu fada don suna gurutu ne yana ganin an ce group uku su ga waɗanda ke saman tsauni suke ba da hira wanda ke kasa duk mu muna ce waya suna huta muna abin da ke wasu haka ce mu group uku to gurum na harko sun kai mashin 21 ne ko da shi waɗanda jama'an tsaron sun ci galaba su hasu wasu sun juya wasu sun kuma kace lokacin sai ga ainihin gurum na a lokacin su suna collaboration za su fita wurin wanda suka ci galaba su ba.
Haka.
In can kuma sai suka buɗe mafi wuta. Karfe dai su ainihin barayin su san in ce ma su yi ƙarfin jami'an tsaron wanda dole su suka yi wuldoyin suka ja baya. Kuma an sun kai sun rauna samu na mutum 7 kuma sun kashe mu na mutum da ne cikin ma'aikatan. Yanzu haka ma halin da ake ciki akwai guda ɗaya wanda har yanzu ba a gan shi ba. Yana da rai sai da rai shine ba mu sani ba don an yi waɗan kusa da wani tsauni na Kumbashi din ne. Don an je neman shi da yana kuwaje yana kawo mai doki yanzu ba a jin kuwa kuma wurin akwai hal.
Kamar akwai rahotannin da ke nuna cewar jami'an na DSS Hunters sun yi galaba akan ƴan bindigar ko me gaskiyar wannan magana?
Yadda hakan ya zo shine jama'a tsaro sun yi galaba ga kan farai kuwa.
Haka.
In mu a fahimtar mu ma farayin ba su san da jama'an tsaro sun kwanta musu ba. Kaga dole su mamaye su sun mamaye su farai da gaske.
Kamar wani hali ake ciki a halin yanzu?
A halin da ake ciki kowa ya wace din yanzu in ka ga mutum cikin garin da ya zo gyara kayan shi ne ya wuce. Sai kuma wa'in irin don akwai ire-iren wa'in da in dai ba abu ya abu ba mu barin garin.
Ana cewa kawo yanzu ba jami'an tsaro a garin naku me ke faruwa ne?
Gaskiya yanzu babu ko kwana guda. In ka ga jami'an tsaro nan dan bangare.
To ko ya rayuwa ke ci gaba da kasancewa a halin yanzu a wannan yanki naku?
A rayuwa kan na cikin fargaba gaskiya da halin haulayi. Don me? Don gaskiya yanzu ina ganin kashin tunda muka ba a taba yin ainihin hankali ya tashi irin wanga ba dalilin mu shine saboda ba a taba ganin an yi wada jama'an tsaro su kwashi kayan su kamar irin wanga. Su kuma abin da ya sa kwashi kayan su suna nuna cewa ba su da full ammunition wanda ko da wa'annan sun dawo za su yi su wani.
Haka.
Ba kuma suna da kyau. Gaskiya ni kiran da nake kamar yadda ka san na saba amma wanga zai yi kira da babban murya. Dole ta ga halin da muke ciki ta sani cewa muna da hakikar sa. Idan kuma ba ta yi wani abu ta sani za a zo a yi misali. Wallahi mutanen da ke cikin wani hali ba wai kun baki ba ina wada ma magana gani. A cikin mafuriya da sauransu manyan gari ne. Wayanda su manyan masu san da. Daga na gulbin boko har sama da haka nan. Don a Allah ya sa mana hannu sa zo a aje wasu jama'an tsaro waɗanda za su sa katanga tsakanin mu da wannan mutanen. Yawan mutanen suna hangen shanu gaban mu ba su barin wucewa wannan gora. Kuma mun ji su da bakin su na wasu barayin cewa in Allah ya wurin ga sai dai tsuntsun sai su to sanda haka nan su ainihin mu. Kuma sannan ga gonaki ainihin mai nome wallahi yanzu haka magana gida nake maka ga yana ana man dinkin masara. Yanzu magana gida nake ma ina kokari ne da tare ita.
To ko mai hukuntan yankin ke cewa kan wannan batu.
Sunana Halam Labas Adamu Kasuwan Garba shugaban karamar hukumar Mariga. Jami'an tsaron mu na DSS Hunters kenan da ake cewa sun yi arangama da faɗinnan ƴan bindiga a ƙauyen mu da ake cewa Kumbashi wanda yake karkashin karamar hukuma ta nan Mariga wanda Allah cikin ikon shi ya ba mu gagaruman nasara wanda sun fatattaki waɗannan ƴan ta'adda sun hallaka wasu daga cikin su. Iyaka abun da ya taba ni wanda dole ya taba mini zuciya shine bayan irin nasarar da suka ga sun samu saboda ka san daga cikin waɗannan ƴan ta'adda akwai waɗanda zaka ga suna abu kaman intelligence masu bada bayanan sirri kenan fitowar su domin su recovering su kwashi makaman waɗannan victim da suka kashe. To ashe akwai wasu da suke boye suna tafi ba su san da su ba a yayin daukan waɗannan makaman domin ganin nasarar da suka yi akan ƴan ta'adda sai waɗancan kuma suka iso sai suka bude wuta kuma tsakanin su da waɗannan DSS Hunters wanda Allah cikin ikon shi daga ciki an samu raunuka a cikin waɗannan jami'an tsaro namu amma dai alhamdulillah da sauki kuma an samu rasa rai na mutum ɗaya daga cikin su.
Duba da wannan ba shine karo na farko ana irin wannan artabu ba, ya zaka bayyana wannan na bayanan da ya faru?
Wannan artabu kusan sai in ce gaskiya abun ya kai kashi na uku da Hunters din nan suke fada da su kuma a wannan dai wurin da ake fada wanda Kumbashi din nan ta zama mahada ne na wasu hanyoyi wanda duk sanda za su taso daga Zamfara tunanin su tunda da suna bi tun suna raban wani gari da ake ce Madankolo to sojoji da ke cikin jihar Kebbi to sojojin nan da aka aje ta wannan bangaren suna musu kwantan bauna kuma suna samun galaba akan su wanda wannan ya sa sun daina bin wancan hanya. Yanzu sai suka karkata akalansu suna rabo wannan gari Kumbashi wanda fadan su na farko ba su ji dadi ba Hunters din nan sun yi nasara fada na biyu ma mun yi nasara to amma duk nasarar da muke samu kansu in dai har za mu samu rasa rai na jami'in mu koda ɗaya ne to ba mu kirga ta cikin nasarar da muka samu inda za a ce ai fadan nan a kammala shi mutumin mu ko ɗaya ba mu rasa shi ba to da wannan za mu iya ihu da nuna farin cikin mu na nasarar da aka yi. Amma wannan karo mun samu cikakken goyon baya da haɗin kai daga sojojin mu da suke a bangi wanda duk da yanayi na damina amma sojojin nan suka yi kokari da nasarar da su suka kutsa motocin su suna kafewa suna cirewa har suka kai wannan wurin da ake fadan nan
kuma ana sun kai musu dauki
saboda sun kira ni sun ce kayan aikin su sun yi kasa wanda sojojin nan duk da yanayin wahala na hanya sun isa sun ci musu sun kai musu dauki kuma mun samu gudunmuwa ta sama wanda kafin isowar sojojin jirgi ya tsare yana kula da yanayin su wanda idan akwai wasu ƴan bindiga da ke kokarin su farmake su zai iya kokarin shi wajen ganin ya halaka su.
Shugaban karamar hukumar ta Mariga ya ce suna kuma ƙarin shiri.
Gaskiya ne akwai barazana amma ka san akwai wani abu da hukuma take yi dole wanda ni da kaina ne na ba da umarnin waɗannan jami'an tsaro su fito wannan yankin da al'umman da suka ragu wajen saboda in kana da bindiga babu harsashi ai sanda ma ta fita. A report din da suka bani wanda har na nemi taimakon sojoji su kai musu doki akwai maganan karewan harsasai wanda ni ba zan bar su a wannan wuri ba tare da akwai isassun kayan aiki ba. Ni nace su fito su zo headquarters Mariga wato banki kenan kafin lokacin da karin kayan aiki zai zo sai su koma ainihin wajen su ci gaba da ba al'umman wurin kulawa.
Jama'a na akwai wani shiri na musamman kenan
insha Allah muna nan da shiri da yake a kasa wanda ƴan bindigan nan ba za su yi fatan ƙara komawa wannan yankin ba wanda koyo goma kila wanda ajali ne ya kira shi. So waɗannan waɗanda ke tafiya ƙasa din nan kenan kake magana. So akwai matakai da muke shirin dauka a kansu kuma mun riga mun gama wanda yake dai matakan ba abinda zan so in bayyana bane a kafar watsa labarai da ya shafi radio ko television. Ya kamata mu bar wannan abun asirance saboda yanayi na tsaro. Amma ba da dadewa ba ina ba al'umman kasar mu riga tabbacin cewa insha Allah wannan labari na ta'addanci ya kusa zuwa ƙarshe in Allah ya
yi. Shugaban karamar hukumar Mariga a jihar Naija. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaje mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai saurare barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da dan gari, shirin da gidan Radio Muryar Amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan Radio Vision FM Sokoto. Sunana Lawal Aliyu. A cikin shirin na da dan gari, za mu kawo muku tarihin garin Kilgori da ke karamar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto, Najeriya. Wannan gari dai na Kilgori na da daddaden tarihi na kusan shekaru 200. Mun tattauna da uban kasar Kilgori, ya kuma fara da bayyana mana sunansa.
Sunana Dr. Muhammad Jabi Kilgori, sa'in Dole Osmaniya, sina kansula a majalisar mai'armar sarkin musulmi kuma kingmaker kuma uban kasar Kilgori wadda take cikin karamar hukumar Yabo na jihar Sokoto.
Wannan gari na Kilgori menene tarihin shi?
To tarihin garin Kilgori dai wanda ya asasa shi shine Ibrahim mai tutar mujaddadi wanda yake na ɗaya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga Fuda Toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu. Shi ne ɗaya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mubai'a kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin ɗaukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana a can gudu. Shi Ibrahim mai tuta da suka zamna sifawa shi kuma sai suka rarraba kansu domin su tafi su ci gaba da karanta suwa da ilmantar suwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke. So shi ita kasar Kilgori farkon zaman shi Ibrahim mai tuta a nan ne gari da ake ce Madagel lokacin da dan Fodio yana a nan garin sifawa. To har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin Bello aka koma Wurno ƴan uwan shi suna nan Dagel. To har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce Mahaluru. To shi lokacin sadda aka yi tabore na Saturu sai aka rarraba su ɗan majalisar mai alharma aka kai shi mai tuta Ibrahimu a sa'i aka kai shi can kusa ga Dagel gari da aka ce ma Kilgori domin su kula da al'umma haba da aka rage bore daga Turawa a lokacin da aka fara. Don haka wannan gari ya kafu tun lokacin da mujaddadi yake sifa wannan ƙasa kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka ƙara ma garin ƙasa mai yawa lokacin cikin zuri a shi Ibrahim mai tuta wani suka aure suka wani ɗaya daga cikinsu Muhammadu Armiɗi ya ɗan Hodio sannan kuma shi ma Sa'i Umaru ya Armiɗi sarkin musulmi a Kiku. So lokacin akan bada ɓangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da gaman girmamawa haka. Don haka wannan gari ya kafa tun lokacin kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan ƙaramar hukumar Yabo. Mafi yawancin mutanen da suke cikin wannan gari Fulani da Hausawa da Kabawa da Gobirawa da sauransu asalinsu noma da kiwo da sana'o'i daban-daban suke yi na cigaban al'umma.
Me yasa ake kira wannan sarauta Sa'i?
To Sa'i kamar yadda aka sani Sa'i wanda yake title ne matsayi ne na hidda zakka a lokacin Daula Usmaniya shi wanda an muhassasar da wannan sarauta ta Kilgori Sa'i Ibrahim mai tuta shi yake da haƙƙi na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko yayi noma shi ka zo ya hidda haƙƙin Allah wannan zakka sai ya yi suwa sai a kawo nan bagire kamar shi arke da baitul mali inda za a zo a tara wannan zakka kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a ba su zakka kuma shi adda shi yake ba suwa bisa ga tsarin da shi Shehu Mujaddadi ya ba suwa
jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi wanda suka kafu shi menene kilgori ta yi kaurin suna wajen shi
to kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take don haka tana cikin kware da dausayi da fadama da wurin kiwo da wurin noma don haka garin kilgori ƙasa kilgori ana ce mata kilgori birnin duci ne wata take da duci kuma gari ne ma hillani da hausawa da kuma masu noma da kiwo kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa da mutane ke amfana
gashi kai ne sa'i na goma shi menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar Daula Usmaniya
to Daula Usmaniya kamar da ka faɗa dai da kakanninmu duka wanda suka rika sa'i tun na farko Ibrahim Maitu har zuwa yanzu duk ayyukan da an kai na kafa Daula Usmaniya tare da su an kai da gudunmuwar su da ba da goyen bayan su kuma wanda mai asasa wannan sarauta mai ilimi ne na furu'a masani ne kuma a lokacin bisa ga amana aka bashi wannan rika zakka kuma in aka tashi yaki shi yake dauke da tuta ka san yaki lokacin za a yi yaki ko nana akwai wanda yake gaba akwai wanda suke ba akwai wanda suke hannun dama da hagu to shi yana cikin shi yake kan gaba dauke da tutar jihadi shi yake kula da duk wani manuba kamar shi at front line commander wanda a gaba wanda idan ana son ai advance a ci gaba shi zai tadda tuta ai gaba idan ana son a karya ko ai dama ko ai hagu shi za a ba umarni ka san ga yaki akwai commander wanda yake dauke da tuta sannan akwai theater commander wanda shi ke ba da umarni ga abin da za a yi so shi mai tuta Ibrahimu shi ne wanda a dauke da tutar jihadi ta dan hodiyo kuma duk yakukan da aka yi shi yake dauke shi yake kan gaba shi mahaziki ne mayaki yana da takobin shi yana bisa doki kuma yana rike da wannan tuta da shi aka kafa wannan daula kuma duk inda aka tahi da shi yana wannan aikin dauka tuta duk sarakunan musulunci da aka yi
to ko akwai wani sarki da ya fice cikin sarakunan wannan gari na Kilgori
kwarai dukan su kaga shi daga baki da shi Ibrahim mai tuta shi mu asasa wannan sarauta da shi dan saboda shi a ɗaya daga cikin karabai kuma aminan dan hodiyo don hakan ga daga gare shi sai ɗanin Muhammadu sai kuma ƙanin Muhammadu Umaru sai wanda Haliru shi fitan yacen da ya yi Umaru shi ya yi ce saboda lokaci ne an kace Sokoto shine ɗaya daga cikin wanda suke tare da sarkin musulmi a tarihin Ahmadu da aka zo aka gwabza a giginya shine dauke da tuta ba a aka tashi baran-baran ba a ci yaki ba ko wani turawa ba su ci ba kuma dundunar ci sarkin musulmi a tarihin su sai suka shawara cewa su za su yi hijira su kai Makka suna kan tahiya su kuma tura su haka akwai hadari in sun ka basu sun ka tai sun a tiya su shiyo shiri su taho su saki mai da Makka ne don haka sai suka bi su aka tai can wani gari da aka ce ma Burmi can kasar Adamawa inda yake anan ne aka yi wani wata gwabzawa tsakanin su cikin karamar kuma funuka ko yanzu haka akwai hubba da can inda aka yi wannan gwabzawa tsakanin Burundunar shi sarkin musulmi a tahiru da kuma turawa to nan ne aka suka kashe shi da shi da sa'i Umaru sauran runduna suka wuce suka tai har su da yanzu sune suka kawo wani gari da ake cewa mai runo a can Sudan so shi wannan sa'i Umaru shi ya hice saboda gare shi ne aka yi wannan yaki kuma suka yi wannan ƙarhin imani suka huskanci turawa kuma suka yi jihad suka yi hijira suka tafi to da yake an kashe can tun yana da ana dawa nan ku sai aka ba dan shi Haliru shi aka ba shi wannan tutu wannan sarauta ta sa'i to daga gare shi sai wanda an mahaji na sa'i Abubakar wanda shi kuma lokacin shi turawa suka mai da tuta da suka yi jaki can Burmi aka ci aka samu wannan akasi sai suka tafi da tutar to lokacin lokacin Sanon Ahmadu su kuma hina sai Abubakar aka dawo da tutar 1960 da Sardauna yazo eh Sardauna Ingila tazo ta ba Sardauna tuta Sardauna ba sarkin musulmi Abubakar tuta shi kuma sarkin musulmi Abubakar ya ba mahina sai Abubakar su wadanga su suka yi hiri ce cikin masu sarauta kilgore daga cikin goma din da suka yi a zuwa yanzu har lokaci na
kai magana akwai al'ummomi daban-daban da kace kabawa da Fulani da sauransu ya zamantakewar su take tsakani
a zamantakewar su lahiya lautake ai shi kafan zamantakewa tun zamanin jihadi ai duk wayan ga mutane suna tare da dan hodo da yawan su wasu adlawa wasu godurawa wasu gasu nan fanni daban-daban da suna taimakawa wajen sha'anin jihadi don haka ga lafiya lau suke yan uwan juna akwai auratayya akwai bahinta akwai kuma ci gaba kware da gaske domin mutane sun shekara shekaru ana tare uwaye da kakanni kaga babu wata matsala halin yanzu
to wani kira zakai ma al'umma musamman akan abin da ya shafi zaman lafiya
to muna kare kila ga al'umma da a ci gaba da kula zaman lafiya ya yi komi ya yi sarki ya zama dan sarki don hakan ga muhimmin abu ne mutane su kula da zaman musamman tsaro ya zama kowa yana fadaki yana bada gudunmawa ga harkar tsaro yana bada gudunmawa ga harkar ilimi ilimi shine babban jari wanda zai sa a samu ci gaba
mai saurare karshen wannan shiri kenan na da dan gari inda muka ji tarihin garin Kilgori da sarautar sa'in daular Usmaniya a madadin gidan rediyon muryar Amurka da ya dauki nauyin kawo muku wannan shiri tare da haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto Lawal Aliyu ke muku fatar alheri
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Yarin yin suka girma kan wahala
haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.